الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi nar. Bayaka assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah ta'ala cikin kimar sa ya kara hada mu a dide wannan rana na yinin Alhamis a 3 ga watan Safar 1446 wanda ya daidai da 8 ga watan August 2024 a wannan majalisi namu da muke karatu cikin kitabu tauhid da Sheikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Idan ba manta ba sati bi baya inda muka tiki a karatun mu shine a babi na at-tayyib, babi da malai ya kulla mana yana magana akan wato karhanci ko kyamar at-tayyib shine champi. To mun fara karatu a hadisin da malai ya kawo anna abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wa la tayrata wa la hamata wa la safar akhrajahu زاد مسلم لا نوء ولا غول. ولهما عن عنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. من أكون حديثي حديثنا أبو هريرة دا أنس بن مالك أبو هريرة شو مزال يأتي لا عدوى باب وتتوتا وتتكي تكي حرب وني da wato karfinta ubangiji ne in ya ga dama sai wato a samu harbin cuta din. Wala tayrata kuma babu champi, wala hamata kuma babu mujiya, wala safar kuma babu champa safar da ake yi, wala nau'a babu champa wata da ake a ce wata kaza na dauke da ruwa, wata kaza bai dauke da ruwa, wala ghul babu kuma fatalwa. Walahuma ولهما هم حيزوا لغا بخاري دا مسلم عن عنس لغا عنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مازال لا ياتي لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. أما مازال لا تأتي الفأل ينك آية الدني. قالوا سكتا بيشي وما الفأل مي الفأل؟ قال الكلمة الطيبة يتي كلمة بدائي دا باوازي فدا yatusa ma wato dan uwansa sai ya samu karfin gwiwa saboda abin da ya faɗa din. Wannan ba champi bane, ana kiranta alfalu. Mun yi magana akan la adwa, cewa wato anan abinda manzo Allah yake korewa yana cewa la adwa jahili, la adwa jahiliyyun mu'athiru, yana kore abinda wato wanda ba su da addini, wanda ba su tauhidi suke yawan champa cewa cuta kaza da zaran an same ta to kawai za ta farma jama'a. Cuta kaza da zaran an same ta za ta farma jama'a, har ma wannan ya zama saboda yawan riya haka da suke yi, suna kore ma ubangiji asalin mashi'ansa cewa ubangiji shine al-musabbib, shi ke koro cutan. In ya ga dama wane samu, wane kai ya same ta. In ubangiji ya ga dama wato za a iya samun cutan a cikin iska, amma wani ya zai wuce bai samu wannan cuta din ba. To amma saboda su sun riga sun makance, saboda suna ganin duk yayin da aka sami wani raƙumi mai ƙarzuwa ya shiga cikin raƙuma wanda ba su da ƙarzuwan, to zai shafa musu dole. Kuma suna ganin wannan kawai yanda kawai za a yi shine a raba su, suna kore ma ubangiji wato ikonsa. Duk da ya kamata su ɗauka wannan abu zai sababi ne, amma musabbib shine ubangiji, asalin wanda ke da mashi'a shine ubangiji. Amma sai ya zama suna wato danganta ma wannan ƙarzuwan ko wannan cuta din cewa take harbin sauran wanda ba su da shi baki daya. Sai mazala yake cewa la adwa, babu wani cuta take iya harbin wani da ƙarfinta yadda kuke tsammani, shine abin da mazala yake korewa anan. Sai kuma yace wala tiyarata, babu kuma champi. At-tiyara kamar yadda muka faɗa shi ma anan mazala ba yana kore cewa ba sa yin champin bane. Abin da yake korewa shine yanda dai kuke riya cewa abu kaza na da alkhairi ko abu kaza bai da alheri, champi da kuke yi akan wannan ku gina aikin da za ku yi ko kuma ku ƙi yin aikin, to wannan ba yi da tasiri. Asalin mai tasiri shine ubangiji, asalin mai tasiri a waɗannan abubuwa shine ubangiji, ba abin da ku kuke tsammani ba. Mun kawo hadisai wasu wani hadisi da malamai ke kawowa wanda a zahiri kamar yana halatta canfi in ba mata ba wannan hadisi muka tsaya a wancan wasati bi da suka wuce za mu kawo kanta hadisin saboda wataƙila mutuna majuna hadisi ne wanda yake wato yake cikin sunan Abi Dauda yake fitarwa ta hanyar Ikrima ibn Ammar daga Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha daga Anas ibn Malik Anas ibn Malik yake cewa wani mutumin ya zo wajen manzon Allah sai ya ce masa inna kunna fi dari mun samu kanmu a wani gida kafirun fiha adaduna da can a gidan san da muke cikin gidan muna da yawa wa kafirun fiha amwaluna kuma dukiyarmu na da yawa fa tahawwalna ila darin ukhra sai muka tashi muka koma wani gidan kuma fa qalla fiha adaduna shikenan sai adadin mu suka zama kadan wa qalat fiha amwaluna kuma dukiyarmu ta zama kadan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce masa zaruha kubar wannan gidan damima a halin kasancewan gidan abin zargi ne wannan hadisi malamai suna kawo shi abin da cewa to wannan wani hadisi me yake nufi akwai wato abin da za a iya canfa da manzala ga ya ce gidan abin zargi ne kamar kaga ya canfa gidan ya ce gidan bai da alheri wanda kuma wannan ya ci karo da abin da yanzu ka karanta nan hadisin shi ce la tiyarata to akwai wannan hadisi akwai amsa da malamai ke bayar ta fuska guda biyu amsan farko ta fuskar isnadinsa amsan farko ta fuskar isnadinsa duka mazajen isnadin amintattu ne in ba shi wato wannan ba Ikrima ibn Ammar ba Ikrima ibn Ammar shi kashi hadisi da hasan ne to amma wasu daga cikin malamai suna ganin kamar yayi kuskure a wannan hadisi duk da shi amintacce ne hasan hadisi ne da dama an san shi a dan kurakurai to wasu malamai suna kiddiga wannan hadisi a matsayin kuskuren sa kamar Imam al-Bukhari da ya kawo wannan hadisi a cikin Ibn Umar sai ce fihi naba wannan hadisi akwai abin dubawa akwai arwato hadisin mursal wato ba tare da cikakken isnadin ba kamar da shi wanda ya kawo cikakken isnadi daga Anas bin Malik daga manzon Allah to amma akwai hadisi mursal wanda haka aka saba ana ji Imam al-Bukhari sauran malamai sai ya gani wannan hadisi ba za a iya jure ma wato saba ba sauran manyan amintattu da shi wannan Ikrima bin Ammar yayi ba to amma akwai wasu malamai ko da suka wato kyautata isnadin hadisin sai ya gani hadisi ne wanda za a karba kamar Imam al-Albani da wasu daga cikin malamai sun kyautata isnadin saboda shi Ikrima bin Ammar mutumin kirki ne illa ya kare akwai fasara kuma da ake mashi wannan garu ha zamima malamai da suka kyautata wannan hadisi suna wato fasara wannan hadisi kusan fasara guda biyu akwai fasara na farko shine abin da Imam al-Khattabi ya faɗa cewa zaru ha zamima ai zaru ha fi hali kauni hadha mazmumatan indakum wato ku bar wannan gidan tuna dai gida ne wanda kuke kun kushe gidan kun canfa gidan dan ku barta amma ba wai na magana gidan yana da alheri yana da shari'a cikin hakika na al'amari ba shi abin da yake magana to ku bar gidan tuna dai ku riga kun canfa saboda dan adam yayin da ya canfa abu to koya kake so ka cire mishi wannan canfin ba za ka iya ba sai dai ka raba shi da abin baki daya sai manzo Allah ya ce zaru ha zamima ba wato ku bata tana da kurga kun canfa nan manzo Allah sai yana bata abin da suke wato suka tsinci kansu da shi a cikin wato canfi din in suka bar gidan kaga wannan canfin zai kawo in suka bar gidan wannan canfin zai kawo wannan shine wato abin da Imam al-Khattabi ya fassara sai ya ce wannan kaga an yi ne saboda a kiyaye musu aqidar su da can kaga sun fara canfawa to sauran aqidar su ce gidan ma shike da sharrin baki da saboda sai manzo Allah saboda kiyaye musu aqidar su ya kiyaye musu wato imaninsu sai su tashi kuje wani gidan saboda ku yanzu in ku zauna za ku cigaba da zargin gidan ne alhalin gidan ko ba shi ke amfana muku yin ba shi ke wato cutar da ku ba wannan fasar da al-Khattabi yake nan fasara ta biyu da malamai suka yi ma wannan hadisi zaru ha zamima shine wato abinda mai amul ma'bud ya faɗa mazala ce zaru ha wato ku bar wannan gidan ku je wani gidan saboda wato shi gidan ne bai dace da ku ba iska na gidan wataƙila gidan akwai wasu abubuwa da bai dace da yanayin jikinku ba sannan ku bar gidan ku je ku samu inda yafi dacewa da yanayin jiki kamar da aka sani ai akwai yanayin sabo wani za a ga ya saba da iska na Kano wani za a ga bai saba da yanayi na Kano ba in ya zo zai ɗan yi ƙuraje ya waye a ce ya sha a ruwa ya sha ko abu zai kama da wannan sannan haka sai manzon Allah ya ce su tashi su tafi tun da wato jawbi yanayi na wannan wurin ne bai karɓe su ba wannan shine fasarin da
fasalan da malamai suka yi guda biyu banda shi akwai fasalan na Ibn Qayyim zamu cika shi da shi kaga a kan tafsirin shi fasalan na Imam Al-Khattabi mazala ya umarce su su tashi su tafi wato wani gidan ne saboda sun riga sun canfa gidan saboda Allah ta'ala ya riga ya sanya wato adabi'a na dan adam idan yazo ya samu abu to idan ya samu alkhairi a abun sai zama yana san abun in ya samu sharri da ta hanyar abun sai zama yana san ko sabon mota ya siya idan motar ya zama ya yana hawa ya je dan hatsari ko dan bibige wato butulinsa to sai ji baya san motar baki da to adabiya da adam in ka so shike ka raba shi da wani abun kawai in ba ka bude ci gaba da canfa wannan abun wannan shine wato fasalin Imam Al-Khattabi yayi kuma wannan kamar Ibn Qayyim ya karkata ma wannan fasara din yace zaruha da mimma mazala saboda su din sun ga sun zarga ni fasara na biyu kuma shine wato abinda muka faɗa na cewa jawi na gidan ne bai musu ba jawi na gidan ne bai musu ba mazala yake ba su shawara kaga anan sai zama wato mazala yana shawara yake ba su ba wai yana kushe gidan ne ba fasara na uku za ta iya dauka shine mazala wata kila yace zaruha da mimma yana kushe gidan ne ba wai shi gidan a zatin kansa ba sai dai yana gaya musu cewa gidan akwai wasu shedanun da suke kokarin cutar da su talaka su tashi su matsa wannan kowane fasara aka yi kaga fasara zaka dauka alayi hal da mazala anan ba yana wato kushe gidan bane ba yana canfa gidan bane shi gida baya dauka wani alkhairi ko sharri a karan kansa ubangiji in ya ga dama zai sa a samu alkhairi a tare da shi kuma in ya ga dama zai sa wato saladin wasu abokan gaba na shedanu zama an samu sharri a gidan wannan shine fasaran da malamai suka yi saboda haka idan muka dauki hadisin ya inganta duba da wasu daga cikin malamai suka kyautata hadisin to wannan shine fasaran sa ɗayan cikin uku da kuma da ma hadisin akwai magana akan isnadin sa saboda shi wannan Ammar ibn Ikrimah ibn Ammar da ba kuma Imam Bukhari da malamai sun rawaita hadisin sai hadisi na biyu da malamai ke kawo wanda shi ma zahirin sa kamar za a ce akwai canfi a cikin sa shine hadisi dake magana cewa ash-shu'mu fi thalathin shu'umci yana cikin abubuwa guda uku sai aka faɗi mace aka faɗi abin hawa aka faɗi kuma gida aka ce shu'umci yana cikin abubuwan nan guda uku to shi ma wannan kaga ba zahirin sa kamar ana ce kamar an canfa an ce wani bida dan aka ce shu'umci wato bai da alheri wato akwai sharri kenan kuma aka ce wannan abubuwan guda uku to kaga a zahiri irin wanda ma suke makiya addini zai ce to ai kaga ga irin ta kenan gashi yazo yana zagin mata wanda kuma shi hadisin ba haka yake nihi ba ya kamata sai a tsaya a fahimci me hadisin ke magana kafin mu shiga ma'anar wannan hadisin zamu magana kan wato wannan hadisi ya tabbata a cikin sahihaini hadisi ne tabbatacce ba wai hadisi ne da ake tantaman sa ba hadisi ne tabbatacce a cikin sahihul bukhari da muslim da kutubus sunan baki daya ana rawaitowa ta hanya da hadisi ibn umar abdullahi dan umar kuma ana rawaitowa da hadisin kuma sa'ad ibn sa'ad as-sa'idi duka suna rawaitowa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma hadisi ya da lafazi guda biyu ya da lafazi guda biyu lafazin farko shine da aka ce in kana shu'umu fi shay idan har akwai abin da za a iya kira shu'umun abu to shine fafid dari shine a samu shu'umci a gida wal mar'a a samu shu'umci a mace wal faras kuma a samu shu'umci a ban hawa doki kaga nan sai in kana shu'umu in dai har za a samu to za a samu kaga to ba dole sai a samu ba kenan inda ubangiji ya ga dama zai halitta wasu abubuwa da masu shu'umci to da wa'annan abubuwan ne za a fi samu saboda dan adam ya fi mu'amala da su mahmu amala da su wanda ɗaya daga cikin wato lafazin hadisin da yazo kenan wannan lafazin da na kawo in kana shu'um fi shay'in fa fi dari wal mar'ati wal faras shine lafazi na Umar ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar daga babansa Zaid ibn Abdullah ibn Umar daga kakansa Abdullah dan Umar kuma wannan ya cikin sahihul Bukhari saboda haka wannan hadisi ya tabbatacce banda shi kuma sai lafazin da yazo shi kuma akan wato tabbatar da shu'umci a cikin wannan abubuwan guda uku wannan lafazi yana Imam Ibn Shahab Az-Zuhri yake rubutawa daga Salim da Hamza da ayyan Abdullah da Umar yake cewa manzo Allah ya ce innamash shu'umu fid dari wal mar'ati wal faras shu'umci yana cikin gida da mace da kuma wato abin hawa wasu malamai sun kokarin su ce wannan lafazi kamar bai tabbata ba to amma wanda suka rawaito da wannan lafazi cewa innamash shu'umu da jazami cewa lalle shu'umci yana cikin wannan abubuwan guda uku su ma a matattu ne bal sun mafi wato kafuwa ta fuskar ilimi domin a ciki akwai alqa'ida daga cikin wanda suka yi rawato akwai alqa'nabi ban dalibi imam malik wanda ya daga cikin manyan malamai suka ji hadisin malik yake rawato daga malik ibn anas malik yake rawato daga zuhri azuhri yake rawato daga hamza da kuma salim salim ya daga cikin shine ma wanda yafi kowa sanin hadisin babansa ana magana tsakanin shi da nafi wa yake amma dai salim yafi girma yafi ilimi sadaka abin da yake rawato daga babansa abdullahi dan umar ba za ka tunkuɗe shi ba saboda kawai kana zato banda hadisin Abdullahi dan Umar akwai a rawato wannan hadisi daga Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi amma shi a rawato shi da sharadi cewa in kana shu'um fi shay'in in kana fi shay'in fa fi dari aw irin wannan idan ka kawo wannan shi baya cikin sahihain ya cikin sahihul bukhari bukhari ya rawato daga Abdullahi ibn Yusuf at-Tinisi daga Malik daga Abu Hazim Salma ibn Dinar daga Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi daga manzon Allah sadaka wannan lafazi da alama duka an hadace duka mazalla ya fada mazalla ya ce in kana ya kuma ce ashumu fi talatin ya fada sadaka yanzu kawai za mu bi mu magana akan ma'anar hadisi ne me yake magana akwai ma'anar farko da wasu daga cikin malamai suka fada shine abinda al-Khattabi ya fada shi ma'alimus sunan a cikin ma'alimus sunan al-Khattabi ke cewa to wannan kaga mazalla kamar yayi togaciya ne da yace babu shu'umci babu wato canfi to kawai sai tokace wadannan abubuwa guda uku kamar yace ne wadannan abubuwa guda uku in aka canfa su ana iya samun abin ya tabbata wannan shine abin da shi Imam al-Khattabi ya faɗa yake cewa saboda shi dan adam koyo shi tare da gidansa ko ja tare da matansa kamar ita ma matan ta tare da mijinta sadaka adan shu'umci ma yana cikin mazan shi ma in ka dangata in ka karkata abu zuwa ga wurin mata ba wai ana maganar mata ne su kadai da shu'umai ba ana maganar hatta su mazan su ma tunda mata suna tare da maza maza suna tare da mata to shi Abdul Khattabi yake faɗa shine wato da wuya ka samu dan adam ya kuskure yayin da ya canfa abokin zaman sa ko ita ma ta canfa abokin zaman ta mijinta ko kuma ya canfa wato gidansa ko ya canfa wato abin hawan sa inda ya canfa in to zai wuya ya samu alkhairi shi dai ko da abin shi yana da alkhairi ko da ba ta da alkhairi amma in ya canfa to zai wuya shi dai samu alkhairi da wadannan abubuwan guda uku wannan shi ne abin da shi al-Khattabi yake faɗa yake cewa nan an yi istithna'i ne an yi wato togaciya kuma wato wannan sai ya zama kamar Allah ta'ala ne wato ya kama shi da mummunan canfinsa yayin da ya canfa cewa bai samu alkhairi da matarsa ba shike na so ubangiji ya bar masa wannan canfin da yayi yayin da canfa cewa abin hawan nasa yana ganin kaman bai da alkhairi shikenan sai ba zai ta ganin alkhairin ba ko da kuwa da alkhairin amma sai Allah ta'ala zai cire ganin alkhairin a idansa yayin da abin hawan sa yake da alkhairi ko gidan sa yake da alkhairi sai ba zai ga alkhairin ba sai ubangiji ya cire masa wannan alkhairi din kwatan kwacin wannan fasara shine fasar da shi ma Ibn Qusayba Adinawari yayi a cikin Muqtariful Hadith yake cewa wato sun kasance mazala yana hana su jahiliya yana hana su a jahiliya su bar canfi to ba sai suka yi bari shikenan sai Allah ta'ala ya bar musu saboda hukuba ya bar musu canfi a wannan abubuwan guda uku wannan shine wato abin da Ibn Qusayba ke faɗa sai Allah ta'ala falamma abu an yantahu baqiyatu tiyatu fi hadhihi al-ashya'i thalatha sai ubangiji ya bar musu canfi a wannan abubuwan guda uku ba zo da in kai canfin kai yanzu zaka gani ba amma dai ana maka magana cewa da zarar mutum yayi canfin to zai iya gani ya tabbata masa musamman abubuwan guda uku abokin zaman sa kana da abokin zama kana ganin cewa wani ko da ma makoci ne in akwai hadisin da yazo a kan da makoci kana ganin wani bai da alkhairi to in kai wasa sai Allah ta'ala ya haranta maka alkhairin sa sai dai shari zaka ta gani haka matan da kake zaune da ita in kana ganin cewa ita ta kawo maka ta kawo maka kaza na wato rikicewa ta arzikin kasa shikenan to Allah ta'ala in kaiwa in mutum bai daga cewa zai raba shi alkhairin wannan mata din haka wato dabba da yake hawa haka gidan da yake zama to wannan ɗaya daga cikin fasar da malamai suka yi kenan na farko akan cewa wannan ashumu fi talatin wannan shine fasarar shi na farko wannan kaga sai baka gaba yanda Allah ta'ala yake mu'amalatan yahudawa to mu haka anan ya mu'amalance mu yayin da suka jajibo mu kasu wani zunubi sai ubangiji ya basu zunubin ya basu da sharrin abin sadaka idan wanda ya canfa wani abu sai ubangiji ya bashi da abin da ya canfa din shikenan sai wani zai zama masa sharri amma dai wannan gaskiya wasu daga cikin malamai suna rauna wannan ma'ana din ita kanta suna cewa ita wannan al'umma albarkacin aiko manzon Allah ya dauke mata wannan kumce-kumce da yake na hukuba da zaran kai wani abu sai ubangiji ya baku da hukuba ubangiji ya dauke mana wannan abubuwan shi sa Allah ta'ala ya gaya mana cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ta'ala bai aiko manzon Allah ba sai ya rahama ga talakai baki daya. Sadaka mu ba sanya wani irin waɗannan dukoki irin na Yahudawa ba, dan kawai mu canfa abu da mun ki daina wa sai ubangiji ya bar mu da canfin. A'a, wannan wata kila dai daya dai da kowa ya samu haka, amma dai ba za ka bari wannan ba zai zama wato ka'ida ba. Imam Abu Hurairah bayan ya kawo wannan hadisi sai ya ce wa qul al-harith bin miskin, an karanta ma al-harith bin miskin wa ana shahid ina wajen wannan hadisi, aka ce akhbaraka ibn al-qasim, dan qasim al-majlis malik ya baka hadisi, qala yace su ila malik an ash-shumi fil farsi wa fil dari, anta mai malik akan ma'anar wannan hadisi, sai malik yace kam min darin sakana hanasu, ma'anar hadisin shine su da dama ana samun gida wanda za ka ga wasu su zauna a gidan, fa halaku sai su halaka sai su samu wani shari daga gidan, in sun tashi kuma thumma sakana ha akhar, sai wasu ma su ƙara zama, fa halaku sai su masa halaka. Fahada tafsiruhu fi ma nara wallahu a'lam, ma malik ya ce wannan dai mu daga cikin abin da malamu suke gaya mana fassara wannan hadisin kenan, wato in dai ka zo ka zauna ka samu sharri zaka ji ka tsana abin. Imam Malik ma'anan abin da yake faɗa anan shine wato mutukar ka zo mutum daya ya zauna a waje bi sama alkhairi ba, ya tafi wani zo samu shi ma ya samu irin wannan sharrin, to jama'a a ɗabi'an su za su tafi wannan abin. Shine Imam Malik cewa to wannan shine ma'anan sa, wannan shine wato ma'anan sa da wato malaman sa suke gaya masa anan. Kaga Malik yana faɗin waƙin labarin yadda jama'a suke yi, ashe kaga nan mazalla ba yana maganan hukunci na cewa waɗannan abubuwa guda kusa da su suna da wato shi'umci bane, abin da yake faɗa shine ɗabi'ar mutane sun fi canfa abubuwan nan guda uku, da zaran mutum ya ga wani shari ya same shi to zai fara ganin su waye suke kusa da shi, sai ya samu wani easy target da ce to ware shi ja masa, in ya samu mace to sai ya ce mace ce, in ya samu abin hawa sai ce abin hawa ne, in ya sami gida sai ya ce wato gidan ne. Wannan shine ma'anar abin da malam yake rufi kamar yadda al-Qutubi da kuma Abul Walid ibn Rushd al-Jadd yake faɗa a cikin al-Bayan wa tafsir. Wasu malamai kuma suka ce wannan ma'anar nabi ta biyu kenan, cewa a shi'u fi thalathin mazala yana bada labarin wato galibin ɗabi'ar mutane ne, mutane a ɗabi'an su suna canfa abubuwan nan guda uku, amma ba yana cewa kaje kai ba, shi yanzu yana hana karka canfa abubuwan nan guda uku dan bai kamata ka canfa su ba. Sai ma'ana ta uku malaman da suke ganin cewa hadisin da ya zo da wato ash-shu'u fi thalathin da jazami to wani kuskure, malaman wanda suka kawo hadisin wannan kuskure suka yi. Hadisin yadda yake shine in kana shu'u fi shay'in, in za a iya samu shi da samu waɗannan abubuwa, amma inda ubangiji zai yi samar da tabbatar da canfi, inda ubangiji zai tabbatar mana da canfin mutu zai tabbatar a waɗannan abubuwa guda uku ne, saboda dan adam shi ya fi hudda da su, amma bai kuma tabbatar din ba. Suka ce wannan shine abin da yake an haddace, amma duk wanda ya zo da ash-shu'u fi thalathin wannan to kuskure yayi. Na ga Ibn al-Arabi wannan shine kaman zabin sa, yake cewa ma'anar hadisi shine wato inda ubangiji zai halarci shu'umci a ɗaya daga cikin abubuwan da muke canfawa al'ada, to na zai halitta ne a waɗannan abubuwan guda uku, to shikenan kuma ubangiji ko bai halarci wani sharri a wata halitta ita kaɗai ba, sai da wala ka ko wata halitta ta alkhaita da irin nasu sharri, kai ne in ka iya amfani ka samu alkhairi, in baka iya amfani ba ka samu sharri, in ka iya kuma zo wurin ubangiji ka jarabawa, in baka iya kuma wajen ubangiji ba za ka jarabawa ba. Wannan shine abin da shi wato Imam Ibn al-Arabi al-Maliki yake dauka a matsayin tafsirin wannan hadisi, amma dai kamar da muka faɗa duka lafazin su tabbata, in kana shu'un fi thalathin ya tabbata, a shu'un fi thalathin ya tabbata. Saboda haka ma'anar wannan hadisi abinda yafi bayyana mana shine abinda Ibn al-Qayyim ya faɗa. Abinda Ibn al-Qayyim ke cewa shine tun farko ma dai a koma wajen ma'anar ash-shu'un din, me ya ma'anar ash-shu'un, saboda kai ayyuka manzo Allah fasar da ba ita ce ya kamata wato magana ta take dauka ba. Shi ash-shu'um abinda yake ni magana shine wato kishiya na alkhairi, kishiya na alkhairi shine ash-shu'um, shine wato kishiya al-yumnu da kuma as-sa'du da kuma shine an-nahsu, kace kaza na da sharri kaza bai da alkhairi, shine wato shu'umcin abu, kai kore alkhairin abun baki daya, shine a daga rafa sama at-tiyara kuma sama at-tasha'u, shine wato kada baka da wato karfin tsammani cewa kaza zaka samu alkhairi ta hanyar sa. A nan ubangiji abinda mazala yake gaya mana, ubangiji ya halarci alkhairi da sharri a wasu abubuwa, a wasu halittu akwai halittun da suna da alkhairi, akwai hadisi kuma da ubangiji ya halice su da kuma sharri din su kaga kaman Iblis ai ubangiji ya halice shi da sharri sharri sharrin sharrin kansa shi din a karan kansa yana da sharri maza Allah ubangiji ya halice albarka da alkhairi tare da shi shi yasa ba lokacin da maza Allah ya aka dauke shi halibtu sa'idiyya ta dauke shi kaga nan da sai suka samu alkhairi saboda samuwar maza Allah a tare da su a shi kaga a cikin wasu halitu da ubangiji yayi asar alkhairi wasu kuma an yi musana da sharri wannan shine abinda farko a shi muke magana tukuna in ka fahimci wannan ma'anar zai taimake ka wajen ka fahimci me maza Allah yake magana saboda haka ne ma maza Allah nan kaga ya hana mu mu zauna da aboki zama mara kirki yace aboki zama mai kirki kamar wato mai sai turare ne idan ko dai ka sa ka ji kashin turare din ko kuma ya baka turare din ka samu shi kuma aboki zama mumuna aboki zama shi kamar wato makiri ne ko dai ka samu kaurin kiran da yake yi ko kuma ya koda maka tufanka to kaga anan ai abin da ke nuna maka cewa wato akwai wanda ubangiji ya sanya alkhairi tare da su kuma ya san sharri tare da su wanda yake da alkhairi to da zarar dan adam ya huda da wanda yake da alkhairi zai ji yana san abin da zarar ya huda da abin da yake bira da sharri zai ji baya san abin tare da haka kuma wato wannan baya lazumi cewa in an sami wato wannan da albarka amma kuma idan aka yi mu'amala da shi kuma samu albarka ba dole bane dan wani yana da albarka wani musulmi ne yana da imani yana da albarka amma idan sun yi mu'amala da wani ya zama sun ji tun yadda za su samu ma kansu albarkar su kuma ila an fahimci akwai wanda za ka gani ku ku ci tun da shi ba zaman ku ba jinin ku bai hadu ba to ji da kai da shi duk kuna da alkhairi kuna da albarka kuna da imani da ubangiji ya muku na hasken imani amma zaman ku tare abin da zai haifar shine shi umuci kuma abin da zai haifar shine sharri wato kishi alkhairi kamar yadda kuma wasu zaka su wato Allah ta'ala ya hada wato jinin su ya hada wato duniya yayin da suka zauna da juna da zaka gani abin da zai faru shine alkhairi da kuma kyakkyawan wato sakamako shi yasa sai hadisi ne ingantacce wanda yake Suhail ibn Abi Salih Samman yake ruwaitowa daga babansa Abu Salih Samman daga Abu Huraira mazala yake cewa al-arwahu junudun mutannada rayuka wato kamar sansani ne wanda ake irin wato tsuntsaye ne ba ka ganin wato shawo a cikin ayari na tattabaru tattabara cikin tattabara za ka ganta shawo cikin shawo yan uwansa shawo za ka gansa awakai cikin yan uwansa awakai za ka same su saboda ɗabi'a ya zo daidai mazala yake cewa famata arafa minha italafat duk abin da ya zama suna da za su iya jituwa da juna sai daga sun haɗu da juna ba sa rabuwa wa ma tanakarat minha ikhtalafat da abu da kuma sai ga dabi'a ya sha banban sai ga sun samu sabani to anan maza da abin da yake magana da mu abin da zai hada maka wato jituwar shi da ruhin sun hadu abin da ke sa mutane su zama sun hadu da juna sun jitu shine wato ruhi ya halla juna ya zama sun jitu wani yana son to wani ma yana son to da haka za mu yi rayuwa tare amma wani ya ce shi da dare su wani yake sai ya ci shi kuma ya shinkafa yake sai ya ci kaga babu jituwa saboda haka ba za a jituwa dole sai dai kowa ya haƙuri daya saboda haka adam mazala da yake magana cewa a shi'un fi salatin yana maganan wato mu'amala ne da muke da juna mu'amala da muke da juna akwai wanda idan muka hadu da su to za mu haifar da alkhairi a wanda in muka hadu da su kuma saboda ba jitu ba ba za a samu komai ba sai sharri to a ci kuma inda aka fi samun wannan shi'umci din in ba a samu rashin jituwa shine wato mutum yayi kuskuren mata idan mace ta yi kuskuren namiji ko miji ya kuskuren mata to babu abin da za su haifar ma juna sai sharri kawai a haƙura da juna ya fi mutukar dai babu alkhairi ba baki daya ko wasu ba sai haƙuri da juna ba ko da ku suna da kirki ka duba ku gani Zainu da kuma da Zainab an suna da kirki amma tsakaninsu babu wani jituwa babu abin da zai haifar da zaman su sai sharri za ka ubangiji ya kaddaro falamma qada zaidu minha wataran zawwajnaka ubangiji sai ya bai sa jituwa ba to wannan ci gaba zaman su kaga shunci zai kawo rabu wasu kuma kaga shi alkhairi shi maza da shi a shi'u fi talat tasya fil mar'a abin da zai kara nuna maka wannan ma'anan shine hadisin da maza Allah yake faɗa cewa ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha ala mar'ati salihah duniya wato ababen jin daɗi ne abin da wato dan adam zai fi jin daɗi da su a duniya shine in dace mace ta gari wato inda mutum bai dace mace ta gari kaga ba shunci zai samu a gidansa in kuma yana tan mace ta gari kaga to sai alkhairi shi zai khairu mata'iha almar'atu salihah wannan shine abinda wato maza Allah yake magana wato anan kaga yana maganan rabo ta da mutum bai samu ne in ashu'um da ake samu in mutum bai yi rabo ba to na farko inda ya kai shi kasa shine ya samu kuskuren mace kamar ita ma macen kuskuren da ya fi kai ta kasa ta samu shari ta ki samu alkhairi shine ta kuskuren namiji sannan kuma sai wato abin hawa dan adam ba zai rayuwa ba abin hawa ba saboda haka mutukar bai sa abin hawa ba shi ma to babu abin da zai samu su shari zai je taro na zuwa gadan kaya abin hawansa da ya hau tsakanin su minti biyar ya kai sa kaga wannan ya samu alkhairi amma ya zama da ya hau kawai shi ya flogi ya sauka kaza ya sauka wanda ya haifa mishi da shari kuma sai da aka yi minti 30 sa ne ya je kaga shu'uci kawai ya samu mishi da a cikin abin hawa dan adam ba ya iya bin waɗannan abubuwan a tare da shi haka zalika gida gida da gari dan adam idan ya ji daɗin gari sawu take wawa to za ka ga ba zai iya barin garin ba sai dai mutuwa ko da ku yaki ne ana yaki za gari ko da an gaba yaki zai dawo haka zalika gidan da yake zama saboda sun jitu da jinin sa da wannan mahallin sun jitu da juna amma idan babu jituwa babu abin da zai haifar shi sharri zai fara samun kusan kurar da jini a jikin sa zai fara samun wato rashin lafiya mata ila mahayya kashi bai sani ba saboda in aka samu wannan abubuwan to inda suka fi kai dan adam kasa inji bazan Allah su ne a samu kuskuren wato mace a samu kuskuren gida kuma a samu kuskuren abin hawa in mutum ya kuskura wannan abubuwan guda uku to sai maza ya kokarin neman zabi na ubangiji ya wannan ina sa ran wannan ai ma'anar ta fi kyau kuma ta fitowa fili akan ma'ana na farko da na biyu da muka faɗa abin da zai ƙara fito da wannan ma'anar ya fito fili shine abin da Imamu Al-Hakim An-Naisaburi yake fitar da shi da kuma Al-Tabarani a cikin Al-Kabir hadisi na Sufyan Al-Thawri da yake rawaita daga Habib ibn Abi Thabit Al-Kufi daga Kumay daga Nafi' ibn Abdul Harith yace manzo Allah yace min sa'adatil muslim daga cikin sa'an dan adam musulmi fi dunya a duniya shine al-jaru salih ya sami wato makoci na gari wal manzilul wasi' ya sami gida wato yalwatacce wal markabul hani kuma ya sami abin hawa mani'imci mai dadi wannan ya daga cikin rabo da dan adam zai samu in kaga baka samu wannan abubuwan to bakai rabo baka samu rabo ba in kaga mutum bai sami makoci ba na gari ba kaga ga wani yace to ni zan sai da gidan ma in huta saboda bai dace da makoci na gari ba to kaga wannan makoci in baka samu na gari ba abin da zaka samu sai shi'umci a zaman kuma kike ku da juna haka zalika wanda ya sami gida kuntaccen gida ana cewa ko tunanin kawai baya yin daidai haka dai suke faɗa an ka samu gida wanda ke mai kunci tsiya Allah ya raba mu to an ce tunanin ma baya yin daidai wasu daga cikin malamai na manta idan na karanta aka zo aka sami shi gida katu sai aka ce to malam ya aka yi an ga gida katu yake cewa eh wannan gida da ka gani da gashi din na sa yabanya da kuma wata tsirrai wanda saboda ya bada tunani mai kyau ya bada tunani mai kyau ni kuma in tayi da rubutu mai kyau saboda almanzil wasiya daga cikin abubuwa da suke kawo dadan farin ciki sai kuma almarkabul hali ya samu wato abin hawa Allah san barka wannan abubuwa guda uku idan mutum ya samu to ya samu sa'a wannan duk da isnadin sa akwai kumail majhul ne kuma Nafi ibn Abdul Harith akwai sabani akan wato sahabbatakansa to amma dai za a yi isti'inasi da ma'anar hadisin wajen daukan ma'anan da manzo ya faɗa a shu'un fi talatin sai ka shu'un fi talatin kaga manzo bai kaskata mace ba nan almar'a saboda yana magana da manzo ne yake wata kila a lokacin amma ita ma mace in ta kuskura namiji to shikenan dama ai mace ana cewa ba a mata kuskure abubuwa guda uku an ji masana an ce mace ba a mata kuskure abubuwa guda uku in ba haka ba za ka zama ka haifar mata da barazana a farin cikin ta a rayuwarta baki daya ba a mata kuskure a namiji da ta aura duk yanda za a yi yayin da mace take tashi to a yi kokari a taimake ta wajen ta zaɓi miji na gari wanda ya dace da ta dace da mutuncinta kuma za su jitu da juna a yi kokari kwarai daga sai ana ba ta shawara idan ta yi kuskuren namiji to in ba wato sa aka yi ba ko da ta ya fito daga shi wancan mijin farkon to ba haka za ta tsaya rayuwarta ba ta ci samun rayuwa na alkhairi ba aka ce nabi kuma mace ba a bari ta yi tafiya ita kadai mace an ce bai kamata a mata haka ba saboda mace mata tana da larurori idan ka ce mace duk yayin da larurori ta ya kama ta yi taimakanta to ka sanya rayuwarta cikin gadari ke da ga ai in ba baya mata yan yanzu ba za ga mata da ko ruwa saboda ake yi ba sa fakewa saboda to in ta bace wuri ya duhu ta ce yaya ai rayuwar tana gari kwarai da gaske. Sai ka ba mace ba bar mace ka fita ita kadai haka. Zika wuta ce za ta je wani gari ita kadai. Dole tana bukatar mai mata hidima. Wannan shi yasa ake cewa wai raba ta da wali saboda mai mata hidima. In za ta je za ta yi ba wali to shikenan ta je tana ba walin akwai mai gadin ta. Ta je tana bukatar wani wanda zai je kawo mata wani abu sai kakkarfa. Shikenan ta je gefe shi mai kakkarfa ya je ya dauko mata. Kaga abin da annabi Musa ya ma suka ce kuma mace ba a mata kuskuren abincin da za ta ci. Mace in aka mata kuskuren abincin da za ta ci to in ba a yi sa'a ba sai ya shafi har yaran da ta haifa. Saboda mace in ba ta da lafiya to ta tafi gidan aure lafai lafai kuma yau ta kila gidan auren ba ta yi sa'a ba to yaran da ta haifa shi su ma a bakacin lafiyarsu. Saɓani namiji. Shi namiji wannan Ubangiji yakan samu masa da wato yakan lafiyar da shi daga irin wannan cututtuka ko da abin da malamin ke faɗa haka inda za a sami abinci ga mace ga namiji a gidan kuma guda ɗaya ne kuma dai dole sai dai ɗaya ci to a fara gabatar da mace kafin namiji. Shi da malamin ke faɗa wannan magana. Wannan abubuwa guda uku malamin suna yawan nanatawa kuma ya kamata kwarai da gaske a riƙe su. Allah ta'ala ya taimake mu. Sai maza ya ce wala hamata kuma babu wato mujiya. Alhama wasu daga cikin malamai suka ce shine albuma mujiya. Wasu suna tamfashi mujiya da zaran ta sauka a gidan mutum sai rika cewa wai wannan kamar tana kiransa cewa zai ajali ne ko zai rashin lafiya ko kuma tana wato alamta mishi cewa a gidansa za a yi rashi ko kuma a gidansa za a samu wani mummunan ciwo haka wani mummunan huduba na shaidan. Kamar yadda wasu maki ke canfa wato hankaka shi ma hankaka kaga wasu na canfa kukansa suna ganin cewa wannan wato yana da daukan wani sharri daban nan magana kaba kaga ne wala hama da cewa shine wala hama mu'athira ta'thir alladhi ya'taqiduhu ahlul jahiliya shi abin da mazala yake magana wato babu yana kore cewa mujiya ba ta da tasiri irin tasirin da kuke riyawa ba ta da tasiri idan tana rayuwarta ne amma Ubangiji bai sanya tasirin tana kashe ku kamar da ku kuke riyawa ba. Wasu daga cikin malamai suka ce hama anan ba su fasara da mujiya ba kamar Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam sai ya fasara albuma cewa wato kasusuwa ne na mamaci. Daga baya larabawa suke giriya cewa idan aka binne shi ka san kasusuwa ba tana ba dan adam yana rikidewa ya zama tsutsa ba to yau wannan kasusuwan da jiki na masa da waye suka rike suka zama tsutsa to wani ita ce hama in ji larabawa. Saboda haka wato daga nan wani ta taru ta taru ta taru sai ta zama wato wani tsutsu da suke kira asada kamar ne mujiyan da yanda suke faɗa wannan haka suke canfawa. Sai maza lafiya ce wato wannan canfin da kuke yi ba daidai ne ba wannan canfin da kuke ba daidai ne ba wannan wato shi abinda Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam ya faɗa kuma Ibn Rajab al-Hanbali kamar ya wato rinjaye da wannan ma'ana ne yake cewa kaga anan sai zama Laraba kamar sun kwaikwayi Indiyawa ne masu ra'ayi incarnation ka san Indiyawa suna da ra'ayin cewa dan wakin zagaye ake yi kawai dan adam in ya mutu in ya zama mutumin kirki shikenan zai zo ya tsinci kashi a cikin kamar mai kyau daga baya amma da za a ce dan wakin zagaye ne amma ba haka bai wata kila zama wani dabba mara wato kima tanasukul arwah suna da wannan wato a aqida. Sai manzo Allah nan shi ma yake kore abin da Larabawa ke riyawa wanda suna kamanci ne da waɗannan wato mutanen India. Sai ma na ta uku da hama da shine abin da Zubayr ibn Bakkar ke faɗa shine wato suna riya cewa ne idan aka kashe mutum idan wani yaje ya kashe mutum da zalunci to idan ba dau wato fansan shi ba to za a samu wata tsutsa ta fito daga kansa za ta ce kare kaina a kabarin tana kiran wato ƴan uwansu cewa su zo su dauka sa idan sun ji kira shi kenan idan ba su ji kira ba shi kenan sai kuma ta ci gaba da tafiyarta to wannan shine hama alayi hal ne wannan ma'ana guda uku kaga duka wato miyagun tunanuka yi da matsalar nan ke korewa matsalar ke cewa la hamata mu'athira ta'athir annabi ya'taqiduhu ahlul jahiliya ba wannan abin da kuke riya wadin ba daidai ne ba bai da wannan tasiri din wanda ke da tasiri shine Ubangiji. Sai maza la kace wa la safar ko babu safar wato ma'anar da maza la yake cewa la safar shine la safar ala za'imi ahlul jahiliya shi ma yana kore wato abinda tasirin da suke cewa safar nayi safar dai wannan wata namu na safar wasu malami suka ce a safar ba wata safar bane wato wata maciji ce ta ciki wata take haifar da wato kamar kurar najima dabbobi maciji cikin wanda in suna ganin kamar ta fi karzuwa ko ta fi kuraje saurin fantsama ba saurin dabbobin baki da wata karde wato ka hada mai wannan cutan dabban ka mai wannan cutan da saurin dabbobi to ba za ta gushe ba za kawai kan kace kuma za ta fantsama ce saurin dabbobin kuma ta kashe su baki da to wannan shine abin da wato mazala yake cewa to babu ita la safar wannan shine fasara na farko da malamai suka yi Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam a cikin gharibul hadith wanda shike rubuta daga Ma'mar ibn al-Muthanna daga Ru'bah kuma wannan shine fasaran da Imam Sufyan ibn Uyayna yake yi da Ahmad ibn Hanbal da Al-Bukhari da Ibn Jarir al-Tabari da sauran wasu daga cikin malamai suka ce wannan yana maganan wani cuta ne da ke samun dabbobi sai da kaga kamar shi ma da ma'ana irin ma'ana ta la'adwa la'adwa da ake magana babu wata cuta babu wani mai harbin mai harba ba wani cuta shi ma Allah safar anan mazala nan yana ƙara tabbatar da wannan ma'anar ne cewa in kaga wata cuta in kaga wata cuta ta harba in kaga wani ya harba ma wani cuta to ba kawai da karfin sa bane ba a ubangiji ne ya ga dama ya halitta cewa wannan abu zai iya harba ma wani cuta amma ba wai da karfin sa ba dan haka in ya ga dama za a iya hada mai cutar da mara cutar kuma sai kaga wani dai bai samu cutar ba baki daya wannan duka yana hannun ubangiji wannan duk abin da yake nuna mana shine wato daga koma da lamari zuwa ga ubangiji shi kadai abu zai musabbib kar ya zama kolon ganin ka shine da sababi har ka dakarin cewa ruwan sama kawai shi zai kawo maka kawai maganin yunwa to kaga yanzu wannan kolon ganin ka zuwa ga sababi ne ka dinga ganin cewa abinda zai kawo maka maganin yunwa shine abinda ubangiji ya kaddaro maka na arziki saboda ruwan sama ana iya samu ruwan sama sai ga wato ba a sami arzikin ba ana iya samu ruwan sama sai ga ruwan sama mata yayi banna ba a sami arziki ba shi yasa mazalla cikin hadisi da sai Umar Muslim yake cewa laysa sanatu bi alla tumtaru wa innama sanatu an tumtara wa la tumitu al-ardu shay'a aw kama qala alayhi salatu wa salam fari ba shine ba ka amku ruwa ba rabi fari shine amku ruwa amma kuma ba a sami amfani ba ba a sami albarka ba a shi kaga ubangiji shike yin abu shi dai ubangiji ya sanya ruwan abu ne sababi haka zalika za ka samu cuta kamar corona misali har ka riga tsammanin zama kowa ganin ga ita ce corona kawai da zaran an ce an samu corona a layin ku shike da kare da fitowa kaje da komi a ka riga ganin cewa ubangiji shine in ya ga dama wannan za a samu cuta din sanafa babu laifi in ka dau wato rigakafi kai riko da sababi tare da ganin wato tawakkalinka ga Allah ta'ala shi kadai wasu daga cikin malamai suka ce anan abin da ake yi da safar shine wato wannan dai a Imam Malik kenan yana magana wannan wata na safar amma shi Imam Malik abin mamaki sai ya wani fasara kuma daban yace anan la safar da mazala ke korewa shine abinda wato Larabawa ke yi kusan akwai wato watanni na arba'atu hurum da Allah ta'ala ya faɗa Qur'ani wato watanni masu alfarma shine Dhulqa'da Dhulhijja sannan kuma akwai Muharram sannan kuma akwai Rajab Mudhar waɗannan watanni masu alfarma ba a yaƙi a cikinsu ko a wajen Larabawa ko mazala da yazo Allah ta'ala sai ya tabbatar da cewa lalle wannan watanni masu alfarma ne wajen Ubangiji to amma Larabawa idan suna son su yi ta'addanci kuma suna ga alama kusan ga alama cewa kai su ba za su iya ƙetare wannan watan ba sai sun yaƙi sai su ce to shikenan yanzu a yi wani tantanjin da suke yi shine sai a ce to yanzu ita wannan watan da za mu yi na Muharram to yanzu shi ke dan mu zo mu yaƙi a Muharram sai mu biya bashi shi a safar to kaga wani wato ha'ici da aka yi ma Ubangiji to sai Imam Malik cewa to anan da Allah ta'ala ke cewa la safara mazala kamar yana hana su ne can a Qur'ani Allah na cewa innama nasi'u ziyatu fil kufri yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwadhi'u 'iddata ma harama Allah fa yuhillu ma harama Allah sai Imam Malik ya fassara wannan aya da wannan hadisi da wannan aya da to amma gaskiya dai akwai nazari kaga idan ka duba dalili na hada waɗannan abubuwan guda biyu wasu abubuwa ne aqida ne da banza da Larabawa suka dauka mazala ke sharewa ba wai haramun da suke aikata su a karkar su ba sadaka ana wanda Imam Malik ya faɗa nan kaga babu su da alaka amma dai wannan shine fassara da Imam Malik yayi alaihi rahmatullah wasu daga cikin malamai suka ce eh safar din ne na mazala ke magana amma abin da ke faruwa shine wato larabawa ne suke canfa shi safar din sun canfa safar ne suna ganin wato duk abin da za su yi a wannan wata ba za su samu alheri ba sai manzo Allah yake kore wannan abin su cewa safar ba ta daukan wani sharri sadaka suna walan kayama safar sharri ne kawai abin da suke yi sai share wannan abin to kaga mu za a yi safar muke kuma gashi mun ga alheri kuma komai dai ya gashi abubuwa na abu na wannan hargitsin ya tsagaita wuta abun kaga alkhairi da a wajen mun dawo muna dan harkokin mu Allah ta'ala ya amintar da mu saboda haka wato anan safar wannan har wani ma inji kaman Sheikh Sulaiman yake cewa wasu za ka ga ba sa yin tafiya a safar din suna cewa safar in kai tafiya za su samu alkhairi ba sai sharri saboda sai misali ne ke kore wannan mummunan aqida ta su wannan shine ma'anar la safara kamar dai yadda mu kuma muke alfaru da ranar Laraba mu kaga ba canfawa muke ba mu muna alfaru da ranar Laraba muna cewa duk abin da aka fara Laraba Laraba ranar samu duk abin da aka fara sai an cika wannan gaskiya abin da ya faru a cikin zamu zo insha Allah wajen alfaru zamu yi magana kan Laraba din cikin ta'alimu ne Imam Zanuji ya kawo wannan mu kuma mu dai ba mu san sau nawa ne muka fara abu a ranar Laraba ba ni ba zan yi kirga wannan ya girka Allah ta'ala ya fi mana wannan kuma gaskiya bai da wani asali karatu da wani wani har komai ma Laraba ake farawa mu alfahari muke da shi insha Allah idan muka zo za mu ƙara bayani akan wannan wannan yau kata addu'a dole saba da wannan abubuwa saboda ka da aka haka muka taso Allah ta'ala ya fi malaman shi Imam Zanuji shi kitabun litabun ta'limul muta'allim wato littafi ne mai kyau akwai abubuwa masu kyau kware da gaske kuma dalibai kasu ba su karanta ba akwai abubuwa da kake bukatar sabu sai ka dalibin ilimi yanzu da ake fama da dalibai marasa tarbiyya ka karanta wannan abubuwa kuma ka tsaro littafin kaka ce shi kadai amma akwai abubuwa kuma da ya kawo wanda malamai sun masa gyara dama dai shi ba hanabi ne kuma akwai abubuwa da ya kawo wanda bai sanya shi a doran wato nasi ba malamai suka masa gyara akai wanda kuma wasu wasu daga cikin malamai suka wallafa littafi akan dalibi ta nan malamai ilimi dalibai ilimi su kawo wadannan abubuwan na su kullum ba Allah ta'ala ya yafe mishi sai maza ne ƙara cewa la nau'a wannan shine ƙara na Imam Muslim annau shine wato manazilul qamar manzila mataki na wata shine annau to kun san adabi a dan adam akwai lokacin da zai ce to wannan lokacin bazara ne wannan lokacin damana ne wannan lokacin kaza ne to lokacin damuna shine lokacin da ake samu alkhairi sai ga duk watan da ake samu a damuna a lokaci sai a ce to wannan watan ta fi alkhairi dabi'a da adam ne wannan to shine manzo Allah sai ana yake kore wannan da'awa na cewa wannan watan ita ce kadai da karfin ta take kawo wannan alkhairin sai manzo Allah yake cewa la nau'a zai zo magana ina jin wannan a babu ma ja'a fil istikhaib li alwa zai zo sake magana akan wannan saboda haka ba za mu yi magana sosai akan wannan ba anan kaga anan ba wai manzala yana kore fasalin shekara ba haka mai da aka sani ubangiji ya yi riga ya halitta cewa akwai lokacin dari akwai lokacin bazara akwai lokacin wato damana akwai lokacin kaza akwai lokacin kaza to kuma yadda ubangiji ya tsara rayuwarsa tsarin wato duniya shine a waɗannan watannin ne ya rarraba abubuwa wanda da sanar ne muke sanar lissafi ta yadda manomi zai ce watan kaza insha Allah za a sami wato ruwa kuma insha Allah aka zo aka samu ruwa din kuma daga nan zai ce maka akwai 70 kwana 70 zai kaddara kwanakin da za a gama samun wato amfani din wanda in ka kuskure ahlul bikr a wannan babu ka kuskure maganar su to kuma za ka samu amfani ba to shi kaga wannan mazala ba shine wato yake korewa ba abinda mazala ana yake korewa shine ka riga jin cewa wannan watan shine kadai yake daukan alkhairi wato kaman a kafadin sai akwai alkhairi din ke zuba muku wanda wansa kuma sharri ne baki daya a ka riga jin cewa ubangiji shine wato yake ba wannan wata alkhairi kuma mai bayar ku alkhairi shine wannan shine Allah ta'ala ba wannan wata din ba haka karka zo ka ce wai watan August misali ko mu watan August shine muka fi cewa wata ne na ruwa an fi yin ruwa a yan shekaru duk da wasu malamai suna cewa wannan abu kaga zai iya canzawa saboda duniya tana canzawa ne wata rana za ka ga an zo an tsallaka ka ga ko ta yi baya ko ta yi gaba amma kai wata kila a dan zangon da zaka rayu shekara 50 100 a irin wannan zangon a nan August ne kadai za a same ta amma in ta in bayan shiga dai dai wani abu haka za ta matsa kuma sadaka kamar dangata ma wannan abin wata wannan arziki ko ruwa sama din bai taso ba abin da yafi shine wato ka kanangata ma ubangiji wanda shike azurta ku amma idan ka ce a watan karara za ka samu kaza saboda me saboda fasalin da ubangiji ya halarci duniya akan ta wannan shine nufin ka to wannan bai da matsala insha Allah idan muka zo wajen al-istisqa bil anwa za mu sake magana akan wannan manzo Allah ta ne an tashi da safi sai yace kun san abin da ubangijin ya faɗa suka ce Allah ta'ala da manzo su suka sani yace Allah ta'ala ya ce daga cikin bayina akwai wanda ya waye gari yayi imani da ni kuma akwai wanda ya waye gari ya kafirce mu wanda yayi imani da ni shine wanda yayi imani cewa wato ubangiji shine ya ba ku ruwan sama amma wanda yayi kafirce mu shine wanda yake cewa an manzo ruwan sama ne saboda wata kaza to ka rika jin cewa wato an maka ruwan sama ita ce ta dauke maka azikin baki daya wato wannan wata shi ita ta dauka maka azikin baki daya shine abin da ba a so abin da ba a so kenan a shari'a a ka rika jin cewa wato ubangiji da ya kaddaro cewa za a samu ruwan sama a wannan watan kuma asalin al-mu'min shine Allah jalla jalaluhu asalin wanda ya baka wannan azikin shine Allah ta'ala amma ita watan ubangiji ya sanya wannan azikin ne a cikin ta sai manzo Allah ya ce wala ghula kuma babu wato al-ghul al-ghul suna ne na al-ghawl al-ghawl shine wato shi asalin mazdari din al-ghawl yana magana al-halak halaka wannan shine ma'anar shi a larabci in aka ce igtalahu kaza wato wato ahlakahu kenan wato abin ya halakar da shi jami'in shine aghwal ko ghilan aghwal ko ghilan ba ghilan ba wasu na cewa ghilan ghilan sai wani ne daban amma ghilan shine jami'in sa al-ghul a wajen larabawa sune wato mutanen boye mutanen boye to musamman kangararru daga ciki wasu malamai suna cewa ma as-sa'ali wato masu sihiri daga cikin aljanu to su abin da suke yi idan kana cikin tafiya ko kana cikin zaune abinka a wani waje sai shikenan sai ka ga a gabanka kana ganin wasu abubuwa kuma wato abubuwan da za su bayyana maka a cikin kama iri-iri saboda wani lokaci sai su zai sa ka fada cikin kwazazzabo ko ka fada cikin rijiya ko ka fado su ka hasala ga mutum ko kuma su kaushe da kai daga asalin hanyarka su maka wato gizago ko su maka kwari da ake cewa masu yin kwari su waɗannan al-ghul shine wato ajinu masu yin kwari wannan shine abinda larabawa suke abin nan to abin da shi kuma Allah anan yake korewa ba yana korewa ba ajinin ba shi abinda yake faɗa shine wato su din ba su da wani tasiri ba su da ta cewa ga wanda ya tsayi da wato addu'a ba su cewa a kansa wato duk abin da kaga ya same ka in ga ka su cutar da kai sun sa kan maka wani wato wani cuta ko sun halakar da kai to wannan ubangiji ne ya ba su dama amma inda bai ba su dama ba da bai faru ba kaga wannan sai ya zama ya girma wato girman sha'anin tawakkali a wajen kai da addu'a in kai tawakkali sai ubangiji ya kare ka daga gare su in kuma kai addu'a sai kuma ubangiji ya kare ka daga gare su ya zama kamar wani makari a wurinka kaga wannan sai ya zama wato mazala kamar yana gaya mana cewa kar mu zama mun dogara da su muna ganin cewa su din su ne komi in ka ga su ka halaka a'a ko da ka ga wannan abin to kai addu'a saboda ba za su iya cutar da kai ba sai ubangiji ya ga dama in ka ga su cutar da kai to ubangiji ne ya ga dama dan haka to ka tambaya ko ka dogara da wanda shi a wajen sa ne karfin yake baki daya sai ya kare ka daga sharrin su baki daya Allah ta'ala ya kare mu saboda lokaci ya goto sai kaga anan kaga mazala anan din yana kore mana wasu abubuwa ne na wato munanan aqidu larabawa munanan aqidu da mazala ne samu a lokacin na can fatante yanda suke wato canfa wasu abubuwa suna kuma ba wasu abubuwa ikon da ba su da shi in ka je dan hakikanin canfi shine kana kokarin cewa wato ubangiji ya sanya alkhairi ko shari'a a wuri a kaza shi kuma wanda baka sani ba ubangiji shi zai ga maka wannan kaga wannan canfi ne akan wannan sai ka yi aiki ba kuma kai ko kuma ka yi wato abin da kake ganin shi zai fushe ka Allah ta'ala ya kare mu ina ga tunda lokaci yayi za mu tsaya anan insha Allah ta'ala sai mu tsaya akan sai mu tashi akan alfa'alu wa yu'jibuni alfa'alu abinda manzo Allah ya faɗa na alfa'alu akwai dan shi yake da yake da shi da canfi amma akwai bambanci da malamai ke faɗa wanda shi alfa'alu wannan ya halatta anan kaga la adwa da kuma la hamata da la safar su waɗannan akwai su a haƙiƙani da la ghul ma akwai shi a haƙiƙani amma dai ubangiji bazan yana kore maka asalin tasirin shi tasirin da ake riyawa ne shi kuma tsiyara gabaki dai shi ba yi da wani hakika ne na gaske sosai canfi ne kawai kace kana da alkhairi ba ya ga maka ba wanda ya ga maka wannan shine abinda zamu cike insha Allah babu abinda muka tarje Allah ba mu nada abinda muka kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi sahbi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dawa sha Allah da ba da da larabar gane ko na ba a champi eh koda tafa'uli ne tafa'ul alfalu idan ya hada mutum dogoro da ubangiji idan kana ganin cewa wannan alfalu da kake kawai shine kadai shi ma to wannan malamai sun hana shi ma shi ma yana daga cikin champi malamai sun tafi da shi ma tafiya na champi shi ma eh eh kwane kuwa ka gani yawa kaga mazala yana cewa duk wanda ya race da zuciyar shi zuwa ga wani abu sai a bar shi da abin eh kaga duk wannan kwane asalin jafin ba ke da yi ya yi dama a ce wani za ka ga ko in ya saka ko in bai saka ba sai ya zo a bushiya kaga da ta ana da irin bushen mangwara dan katuwa sai a zo a dan dake yi abin sai a ga to sai ina suka bi in ya bi da na kware da gaske wannan haya da gaske muna fama da wannan eh wallahi akwai wacce muke magana da ita sunan da yake cewa yake magana da ita sannan da mu da da eh ban gane hadisi ayyana ce sayyid al-bukhari hadisi yake da ta hanyar Affan bin Muslim eh yana da aika mun yi wannan magana a wata za eh hadisi ne guda biyu yazo akwai la yuridu mumridu ala musihin akwai kuma firra min al-majdumi firarakan min al-asad cewa wato a guje ma mai kuturu kuma akwai banda shi akwai hadisin sayyidu muslim da wannan kutun yazo masa sai ya ce ka koma inna qad bay'anaka farji' ai mun maka bay'a jika jika ga wato shi kutun zai iya haifa maka wato a sami cutan ki iya harba maka cutan kenan amma mazala anan ya ce la adwa saboda shi a karan kansa ba shi da karfin sa ba sai da mashi'ar ubangiji sai da karfin sa da izinin sa ana kuma iya samun wanda ya samu tawakkali mai girma su ci tare da shi abinci tare da shi amma kuma ga ba bi samu cutan ba kamar yadda ya tabbata daga Umar bin Khattab da kuma Salman al-Farisi yace zo mu ci abinci thiqatan billah mun dogara ga ubangiji wannan akwai ana rawaito shi da hadisi marfu amma bai tabbata ba amma dai tabbata daga Umar bin Khattab shi ma dai ba wai cewa yayi zo sa hannun ba wanda ila dai ko da bino ko wani abu ne yace to dauka dai aka zo tare da shi dan kai da ma ya za kamar an tsangwame shi na